إلا نزلت عليه هم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. باب يند ذا أي متاني تسالو أولا تأتي تكن تأكنا الله وتمثل الله تكن هنا جارة اللتاكا الله أبتانه هنا تقول شهنت الآيوي ده حديثين من ذن الله صلى الله عليه وسلم فاتوتين تواساك وتعصم فاتوتين رهما سالم لقيسو فاتوتين ملعقو سيئي دائرة سيئي ويسو fati sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace su a fadar sakama da ubangiji ta'ala ya sa mutum wadanda wannan hadisi zai gaskata a kai din jarka din munasabar zuwa ta dangantakar zuwa na shi ne wannan da yake da dan uwa yayi sun da wadin sa da kamar ta sai ta ko uku ko hudu da manta ba da sanin kalli biyu da suka wuce baya suka kalle ni a Kano dan haɗuwar mu tabbata a yau saboda aure da ubangiji subhanahu wa ta'ala zai amsa da kiyaye daidai wannan lokaci na kuma yi musu alƙawarin zuwa a daidai wannan lokaci da na kuma ce su tunatar da mu in abin ya rufe sati ɗaya alal ƙalbi cikin ikon Allah suka buga mun waya suka tunatar da mu daidai lokacin da suka buga mun waya ba mu ji lafiya. Duk da haka na an samu zuwa tsammanin cewa kafin lokacin zan samu sarki ko warkewa kama ubangiji ta'ala bai kaddara ba wama tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan haka har yi zuwa kuma wannan mu dai da fata in nan ba na cikin su ne amma tun na riga na yi alƙawari in ba gani na suka yi na zo rake rake ba to kuma ba za ta iya amincewa ba kawai ta waya in ta yi gudanar da lafiya amma idan mu zo su da kansu sau da kurji na alamar huce wanda zafi a gefen laɓɓaina wanda shi kansa ma yana hana ni yin magana da yawa da kila wannan zai sa ko kanka da kuka sami ku ba ni hutu alal aqalli ko da ban ɗauki lokaci mai tsawo tare da ni ba cikin da suna yau da safe sai ɗaya daga cikin addinai na mara hatsari wani sai buga mana ya fuska su ya gara ba wannan lokacin yau in ce haka mai insha Allah amma na jira don gujewar wayar ka domin faɗuwa ta zo daidai da kai da dalilin da zai kawo maka zuna amma ga kiban da lafiya amma ina jin kunya da nauyin mutanen da sau da yake wata biyu da ya wuce ne musu alƙawari a ce sai yanzu ba su dubo mutum ce ba ni da lafiya ba su so dalili idan dan Allah ka taimaka mu ka riga mu zuwa inda za a yi wannan lacca duba da cewa ni da kuma zan zo ko kana cikin gaduna idan ka zo ka gabatar da lacca ni sai in ɗan yi ta aliki ko ya kanka san bauri a gurgure da samun ko magida to zaman na ma su ya rage tare da ku sai da ke yanzu na zuci kuma bai riga ya tsara saboda kila na fiye ke duk waɗannan don ta ce da tarin fage da kuma kun hancin magana in ya halatta a ba da kun hancin magana domin ku ba ni uzuri idan ko ga ina cikin magana na taka birki na sai ya fi sun jijin yin maganar ya ƙare idan mun ta Allah ya mana jagoranci wajen fadar daidai da kuma aikata daidai dangantaka ta aure dangantaka ce mai matuƙar muhimmanci domin kasancewar aure wata tsararriyar hanya a ƙur'anance bisa ga hasken hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ita kaɗai ce tsayar hanya da ubangiji ta'ala ya yarda alaƙa ta gudana tsakanin ɗan namiji da ƴa mace ta ita in ban da aure babu abin da zai haɗa wani da wani domin a musulunci a islamance babu wata soyayya ta zamani irin wadda aka saba a yi ta soyayya da yasu sauyin ummati ku ki rubuta miki ko ka rubuta maka ta rubuto ma a rubuta wasiƙa fulfil goma shafi 20 da surutai da zantuttuka wanda suke cike da yaudara da ƙarairayi kuma ita kanta wasiƙar wani lokacin a yi ma mata turare wani lokacin ba a sa mata lalle sannan a sa a ƴan balan aika ba tare kawai da nufin ana son a yi aure ba sai dai soyayya friendship kaɗai az-zamana al-mahabba al-mawadda kaɗai soyayya wanda ba ta da manufar aure musulunci da ya daɗe ta ba aure larura ne na rayuwa. Na kira aure da suna larura na rayuwa domin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya halicci bil adama ya bukatar da ɗan adam zuwa ga ci da sha, ba zai rayu ba sai ya ci dole kuma sai ya sha, kamar yadda ya kimsa ma ɗan adam ta awar kyamaki. Haka kuma ita ma kyamaki ɗin aka kimsa mata ta awar ta namiji, tunda kowa zai ta awar kowa, to ba a yadda ba kowa ya biya bukatar ta game da ɗan uwansa sai ta hanyar da Allah ya tar'anta wanda ita ce aure. Domin bambancin mu da dabbobi ke, in ba haka ba muna ci suna ci, muna sha suna sha, suna da bukatuwa zuwa ga namiji ya bukaci ƴa mace, sai dai su daga lokacin da namijin ya bukaci ƴa mace ba bukatar mata muqaddima ta bayanin neman aure ko kulla auren ko biyan sadaki ko responsibility da zai biyo baya na ciyarwa da shayarwa da tufatarwa a jinsin dabbobi ba wannan sai a jinsin bil adama. Da haka daga lokacin da ɗan adam ya yi sha'awar kyamaci ya kuma yi saman tsawon ya gano inda take, ya kuma yi ɗaukar matakai da salo daban-daban ta yadda zai biya bukatar da ya takata gaba da ita ba ta hanyar aure ba, a jin nan da ya bai tsara abin da ragon gidansa yake bando wanda yake daura a baki. Domin a cikin dangin kuma shi babu auratayya, da zarar rago ya yi sha'awar dukiya zai ji talakai. A cikin dangin ɗan awaki babu auratayya, da zaran bunguru ya yi sha'awar akuya zai bi shi ne kai tsaye, ba mu ga sama ba mu ganin farkuntaka ba mu ganin auratayya. To daga lokacin da ɗa namiji ya ɗauki irin wannan salo na rayuwa bibitar ƴan mata kalaro kalaro lungu-lungu unguwa-unguwa don ya shaƙata ya amfani da jikinsu ba ta hanyar aure ba, yana raya sunnar tumaki da awaki ne. Ya sauko daga daraja ta bil adama ya koma daraja ta ƙasan bil adama, ita ce dabbanci, akuyanci, tumakanci da dukkan wani kici wanda ba bil adama ne a cikin dabbanci yanzu. A cikin nan auren larura ce ta ɗan adam, larura ce ta rayuwa, don bukatar Allah ya tusa ta a jikinka babu yadda ka iya. Duk ilminka, duk tsoron Allahnka, duk tsakawarka, duk kiyamun laininka sun kayi sha'awar mace, baka isa baka cirewa kanka wannan sha'awar. Haka ita ma macen, duk kiyamun laininta, duk tsoron Allahnta, duk hijabinta, baka isa baka cirewa kanka wannan sha'awar. Haka Allah ya gina jikin ɗan adam ya yi sha'awar ɗan uwansa, mace ko namiji. A cikin nan larura ce yin aure. Na biyu, shi aure kuma ita ce hanyar da ke lamun cewa wajen ci gaba da yaɗuwa da hauhawar ɗan adam a banka. Hikimar Allah ta gudana wajen halittar jinsi guda biyu cikin dukkan halittarsa, kowane abu da kishiyarsa, mace da namiji, sama da ƙasa, dama da hagu, gaba da baya, fari da baki, duhu da haske, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الأزواج حالتها بأبوكين هاتنك متجا نمجي هكا أنها أسأل العيور تكن مزاني تكن دبوبي لذوزاي halittun da ke fako da waɗanda suke cikin ruwa, hata cikin ƙyayen ita ce, akwai mutum akwai namiji, kanya da dunya da kaɗanya akwai mutum da namiji a cikin su, dabino da goruba da giginya akwai mutum da namiji a cikin su. Haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara, da ya tsara haka ɗin sai ya zanto cewa kowane jinsin halitta babu yadda za a yi ya yaɗu ya barbazu a ban ƙasa sai in an samu gudanar alaƙa tsakanin ɗa namijin wannan halitta da ta macen wannan halitta, sai su haifi wani irin can ma a samu gogayya tsakanin namiji da mace, sai su haifi wani irin wanda wannan ke sa ɗan adam ya ci gaba da ɗorewa a ban ƙasa.
domin da za a yi gari guda a tara su maza ne zallansu a tara dukkan kayan alatun rayuwa a cikin garin wanda ɗan adam ke bukata don ya rayu babu yadda za a yi su ci gaba da rayuwa haka domin za a yi ta mutuwa babu haihuwa haka da za a yi gari guda duk mata ne ɗansa babu ɗanin mijinsa tare da su a tara dukkan kayan alatun ɗan adam ke bukata don ya rayu babu yanda za a yi rayuwar su ci gaba da tsorewa domin za a rinka mutuwa babu haihuwa wata rana sai a je a samu babu garin gaba ɗaya sun mutu amma idan aka firka tsakanin maza da mata to wannan ne za ta sa a rinka samun haifayya domin dole sai an haɗa nan da nan sannan a iya samun haihuwa wanda da haihuwa ne kuma kowane jinsin halitta ke ci gaba da tsorewa a ban ƙasa da yaɗuwa a ban ƙasa to mu tun da hanyar alaƙar guda ɗaya ce tsakanin tsarin da ya mace ita ce aure a shekke nan hana aure kamar wata babbar barazana ce na ci gaba da yaduwar dan adam a bankasa domin in babu aure ba ci gaba da yaduwar dan adam a bankasa da haka wannan ke nuna mahimmancin aure a cikin addinin musulunci sannan kuma bugu da ƙari ita rayuwar aure tana da kima da daraja ba ma za ka kwatanta ta ba da rayuwa da lalataccen saurayi zai yi shi da budurwa lalatacciya wadda babu auratayya tsakani rayuwar aure ba ma za ka kwatanta ta da rayuwa ta dadiro ba yanda za a yi ka haɗa su da rayuwa ta daɗi iho da Bahaushe ke cewa ka ta aure daɗi ƙarya ne ba za ka taɓa kwatanta su da juna ba ga misalin da ya kamata mu gane lokacin da aka yi aure ku tambayi angonmu mai sunanta mala ramadan abu farko ku tambayi angonmu lokacin da aka yi aure shi ne da yawa yake da zafi ji aka yi aure ko in dai an kai amaryar kowaye ya aure aka kai mata amarya zai ga an je da katon gado gadon da za a sa matakan kai guda biyu ɗaya na waye ɗaya na waye inda ita ka daita mai ganin sai a sa matashin kai daya inda kuma shi an ruwan a kawowa gado kawai gado mai dama san a dakin sa ba ko gado ba ta mace ta yi matakan suke guda biyu suwa suka yi wannan iyaye iyaye suka yi wannan da kansu kuma ba sa jin abin nan da suka yi laifi ne domin hanya ce yardajjiya a islamance a kawo ta a sa matashin kai guda biyu a kawo dukkan kayan da ake bukata din na bukatan ta kurkusa a gida in ma za a ba ta yarinya yar zama tsaki ba za a ba ta kanwar ta balagaggiyar budurwa ba sai dai irin kanwar yarinya domin ka ta kawo mata cikas ita da angonta ana nan wata bakwai wata takwas da yin aure shikenan ta riga ta canza daga lokacin da aka kawo ta daga gidansu ta samu wani sabon yanayi na gidan aure ta samu juna biyu kwarnafi magas amai tsirtar da yawo da sauran al'amura makamanta wannan da kai ta angon zai sake je gidansu ko ya tura abokansa su je ko wani wacce ce ke je a ji a ce ai wancan ba ta jin daɗi ka san ba a ce ba ta da lafiya a ce ai wancan ba ta ji daɗi ba kaga da tije da suka sa abin gaba suna rubuci yanzu ko duka su san wannan yara ba ta ai wancan ba ta jin daɗi su kuma iyayen sun san menene sai to Allah shi kyauta a ji a gano ma'ana kana da juna biyu kenan har wani lokacin kila mutum ne zai raka ta asibiti su tafi a ganta ta fito daga cikin mota tana tafiya da kyar kuma kowa ya san cewa ba ruwan famfo ta sha ba cikin ta yi haka lallai akwai wani abu da ya gudana ko ba wanda yake jin abin nan da aka gudana din nan wai ba a kyauta ba hakan shine daidai a islamance a qur'anance ta je ta haihu shi uban yaron yana murna an masa haihuwa wadda ta haihu din tana murna ta sauka lafiya ta samu ɗa ko ƴa iyayenta suna murna sun samu jika iyayen shi mijin suna murna sun samu jika abokanin suna jin daɗin mata abokin mutan haihu ƙawayen yarinyar na jin daɗin ƙawarsa ta haihu gaba ɗaya soyayya za ta babaye yaron gaba ɗaya ko mace ne ko namiji dama da hagu mai kawo sabulu ya kawo, mai kawo zanen goro ya kawo, mai kawo tsawar ya kawo, mai kawo duk abin da zai kawo ya kawo. Ana ta murna da jin daɗi, a yi ƙauri, a yi suna, a yi tagali, a tantare, a ji daɗi, duk murna da zuwan wannan jaririn guda ɗaya wanda aka samu ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da gefe ɗaya ka ɗauki ɗaya ɓangaren, inda a ce wani ne yake zai ce wa matar banza ba matarsa ba, a ɓoye zai je cikin duhun dare, baya san a gane. Daga lokacin da ta samu juna biyu ya tabbatar ta samu juna biyu, kuma shi ne baya son ta fallasa shi a san shi ne, ita ma ba ta son a gane ta yi juna biyu ta aikin banza. Daga lokacin da cikin ya fara girma, iyayenta ma ba ta so. In iyayensa suka ji kishin-kishin, ɗansu ne ya yi wannan ɓarnar, suma ba ta so. In aka haifi yaron, shi wanda ya cikin baya so, ita wadda ta haifa ba ta so, dangin yaron ba ta so, dangin uwar yaron ba ta so. Idan aka haifi yaron shi kuma ya girma ba ya son su duka. Idan ya gano cewa an zana tarihinsa ne da bakin alƙalami ta hanyar da na aka same shi ba ta hanyar auratayya ba. Kun gano bambanci ne a tsari a duniyar masu hankali, ko da ba su fahimci Qur'ani da hadisi ba, wanda ke nuna bambanci tsakanin rayuwa ta auratayya da rayuwa wanda take wato ainihin ba ta aure ba. Don haka ƴan uwa, aure babban al'amari ne, kuma suna ce ta dukkan annabawa gaba ɗaya, ba wai manzon Allah shi kaɗai ba. Walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Allah ya hakika mun turo da manzanni kafin ka, ko mun sanya masa azwajan mata yana aure wa zurriya da kuma zurriya, wato ƴaƴa da jikoki. Wani abu na hudu da ya kamata ku fahimta, akwai albarka mai yawa a cikin aure. Misalin albarkar ƴaƴa, ɗaɗin nan nima ce babba, wanda ta hanyar aure ne ake samun ta, wanda za a jingina maka a ce maka wani ɗanka ne. Kuma yin zama gane girman ni'imar ta, mu duba annabi Zakariya alaihi salam, ga annabci, ga manzanci, amma da ba ya da ɗa, yana ganin har yanzu bai samu wani abu ba daga cikin manya-manyan ni'imomi. Lokacin da zai je wajen Nana Maryamu, ya ga irin abin da Allah ke karrama ta da shi lokacin da yake gudanar da ita a matsayin mai renanta, yana da sha'awar kuma ina zai samu ta. Kullama dakhala alaiha Zakariya al-mihrab wa wajada indaha rizqa, qala ya Maryam anna laki hadha, qala huwa min indillah, inna Allah yarzuqu man yashaa'u bi ghayri hisab. Hunalika da'a Zakariya rabba, qala rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Roƙo Ubangiji ki, ya Allah, bani zurriya ta gari, lallai kai ne mai jin addu'a. Innaka rabbahu nida'an khafiya, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba wa lam aqum bi du'a'ika rabbi taqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fa hab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Yana ta roƙon Ubangiji bai gushe ba kan Allah ya bashi da hankalinsa bai kwanta ba har sai lokacin da Allah ya kira shi ce, ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu sabiya. Muna maka bishara, za ka samu ɗa kuma ma sunansa Yahya. Kafin a aihu ma, kafin a samu cikin ma, an sa masa suna, sunansa Yahya. Kafin da babu wani Yahya a duniya, shi ne Yahya ɗin farko a duniya. Dan azabaɗi shi ya zan yi in gane, rabbi ja'alni aya, samun wata alama zan gane in matata ta samu juna biyu. Kana ayatuka an la tukallima an-nasa salata layalin tawiyya, a wata ayar ayatuka an la tukallima an-nasa salata ayyamin illa ramza, san salata layalin nan salata ayyamin, ayoyin ba ka cin karo da juna, can ta ce dare guda uku, nan ta ce yini guda uku, idan ka haɗa gaba ɗaya dare uku da yini uku ɗin gaba ɗaya, za ka ji ka kasa yin magana ko ka tashi yin magana ba za ka iya ba sai dai muni. Kuma da ke da karo ba su tarufe ba a alama ta matar ka ta samu suna, ka zara mulin girman daji. Haka annabi Ibrahim alaihi salam, hankalinsa ya samu
sun tuba har sai lokacin da aka musu bishara da daf da malaiku suka zo suka musu bishara da cewa matan za ta haihu za ta samu da aka zaka nakala ta ga ta babbar ni'ima shi kenan sannan yana daga cikin albarkar ɗaɗin kuma da manzo Allah ke cewa a cikin hadisin Bukhari ko Ibn Majah idan qata idza mata ibn adam in qata amaluhu illa min thalath dan adam idan ya mutu aikinsa gaba ɗaya ya yanke sai ta hanyar guda uku na farko sadaqatun jariya wato sadaka mai gudana kamar asaka makaranta ko masallaci ko daukar nauyin ilimi ko karatu da sauransu aw ilmin min tafawo bihi ko wani ilimi da za a amfana da shi ka karantar da mutane aw waladin salihin yad'u lahu ko wani ɗa na gari da mutum zai mutu dan garin ya masa addu'a kaga a nan gurin ɗa na gari waladin salihin yad'u lahu a nan ubangiji ya ce walad bai ce ibin ko bin domin idan ta ibin ɗan namiji kenan kaɗai bin ya mace kenan kaɗai amma walad da namiji da mace kowanne walad an fahimta ko aw waladin salihin yad'u lahu ɗa na gari da mutum zai samu ya rinƙa masa addu'a sawa'an mace ce ko namiji wannan yana daga cikin albarkar da masu aure ne kaɗai suke samu amma gwauraye kam ba ka ta cikin sannan kuma manzo Allah ya faɗa cikin hadisin sahihu muslim yace dinarin da ka ciyar da shi wajen jihadi fi sabilillah dinarin da ka ciyar da shi ga miskini dinarin da ka ciyar da shi ga iyalinka mafi girman falala da daraja da lada shine wanda ka ciyar da iyalinka abinda ka ciyar da iyalinka yana da lada sama da wanda ka ciyar hata wajen jihadi fi sabilillah sai dukkanin da nuna falala ta rayuwar ta aurataiya wato ainihin da sauransu sannan kuma ya yi wa ita rayuwa ta aurataiya tana da nauye-nauye a cikinta daga lokacin da mutum ya yi aure ya shiga cikin wata sabuwar rayuwa wadda da can bai san ta ba don haka akwai nauye-nauye da suka hau kansa haƙoƙi da suka rataya a wuyansa wanda suka tafi ita wannan mata ɗin na farko ne dole ne mutum ya ciyar da ita a cikin ciyarwa al'amura guda uku ne kowanne ya ansa sunan al-infaq ci da sha da sutura duka wannan suna cikin al-infaq na biyu dole ne wato ainihin mutum ya samu mata wurin zama ko mallakarsa ko na haya wannan nauyi ne da yake kansa in ba wani tallafa masa ba ko ita tana da hali ta ce ta yi na uku dole ne ya kosar da bukatar ta game da ɗa namiji kar ya wulakantar da ita haka ya yi banza da ita ya kyale ta a kaskance a wulakanci dukkan waɗannan nauye-nauye ne waɗanda suke tilas na hudu akwai abin da ake kira al-mu'ashara bil ma'ruf da Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran katira wato ku yi mu'ashara da su ta hanyar da ta dace abin da ake nufi da mu'ashara mukhalafa ku cuɗanyi da su rayuwa ta cuɗanyi in cuɗe ka wata da dariya ba tare da ka zama dole da za ka raina ka ba ba tare da ka zama kamar wani naman daji da za ka rinka jin tsoron ka ba a koyaushe a kasance ya ake so ka gina rayuwa ba a san kullum ka zama wasa sai mun so babu gaskiya cikin lamarin ka ba a san kuma kullum fuska a ga tauri sai mun so ka zo ba za a takata da kai ba akwai wanda yake fahimtar sakin fuska ga ɗa mutum lokacin da yake raye da ita za ta ka raina shi wannan tarbiyya ce wadda ba ta musulunci ba duk sakin fuska dai ba a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kuma rike mutunci ko ba kuma manzon Allah ba manzon Allah ke sakin fuska ga iyalinsa sallallahu alaihi wasallam an kawo Aisha tana amarci sun yi tafiya shi da sahabbai da sahabbai ku yi gaba sahabbai sai gaba shi ya tsaya shi da Aisha daga baya yace kin sa abin da sanin cewa sai ka ce masa ne ce tsaye ga mana mun tsaye kaga da girman ka da shugabancin ka ba ke maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka kama kafa amma yake da Aisha zo mai tsere daidai lokacin shi yana dan shekara 50 da wani abu Aisha kila tana shekara 12 ko 13 in ta yi yawa amma yake zo mai tsere
ki tsere ce kwarai da gaske, ta gani da gaske ke tafi sun yi na zuba. Aka zuba ta tserewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan shudewar wani zamani sai aka sake yin tafiya sai zanto Aisha tana cikin ayarin tafiyar manzon Allah sai sake ta sahabbai ku yi gaba suka yi gaba. Yace da Aisha to yau ma tsere kuma za mu sake irin wanda muke wani lokaci da ya wuce baya. Da aka zuba a wannan lokacin tun da ta fara girma jikinta ya fara nauyi sai manzon Allah ya tsere mata. Sallallahu alaihi wasallam. Ya tsere mata yana murmushi sai ce hadhihi bitilka, wannan tsere da nake a madadin wannan da kike. Hadhihi bitilka, hadhihi bitilka. Sallallahu alaihi wasallam. To ka karkan mu'asara kenan da mukhalafa bil ma'ruf. Da yawa daga cikin muka dauka wasa din na yace zama habari ne kuma da kaza kana wasa da mutum. To dan me kuma yake wasa da kaza? Matarka. To kina me da kaza kana murmushi da mutum? Dan me da kaza murmushi da ita ba? Da wata kusa da wani dalili wani Qur'ani ne koyi bayan ka sa karke mata dariya. Wani hadisi za ka kafa wanda shi da kanta ba za ka yi mata dariya ba. Wata wasu kan dauka kamar ita dariyar ma wani makaruhi makaruhi ne. Musamman irin waɗanda suke cikin matasa da Allah ya arzuta da riko da addini kullum za ka sau ko murmushi su ga ana yi gani suke daɗuwa ta aiki komai a duniya ya kamata a kafin ya tafi lafiya da wuri ya da sauran fuska ba fita ba shiga ba fita a tattaunawa haka a fafirge ba haka al'amarin yake ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ɗan Khattab ke siffanta su yace idan kun zauna akwai kadandalin su na hira kanu ya tabadahu bil bitiq za ka suna jifan juna da kankana saboda wargi da daukewar juna cewa ya ce wa in za jaddal jiddu kanu kuma rijja amma idan abu na gaske ya zo za a yi yaƙi ko gwagwarmaya musulunci ya ci gaba to su ne mazaja ya ce kuma idan ka ne ɗaya daga cikinsu ka sami cikin iyalinsa ita za ka ɗauka ɗanyaye ne ya tayin ga yana shagwaba a gaban matansa ai wannan wasa ai wannan wasa yace amma in kanta a filin daga ka gani yake kai da mazaje suke mamaki amma idan zo gida sai a kwace ta an zubar da kayan yaki kuma an shiga wani abu to amma da yawa mu da yawa kalimu da matan mu da yawa da matasan mu da yan zaka suke gara man kila matasan matasan su sama sama haka idan auren ana sabo aka dan daure amma idan aka haihuwa uku hudu biyar to kuma amma waɗanda suke yin sakakiya da wasu suke da cije da waya wasu ana wani wasa ko wani wargi ba su kun fuska ba shi gaba ku dama na mutum ko sun lama ya a gidansa ana jin tsoronsa san lama sai da ce assalamu alaikum jin tsoro ake ga yanayin ya dawo in ka ga kowa na kaiwa ya zo musu ya fita ne a gaskiya wata ba daidai ba ne ba tsakani da Allah wai duk me ya hujjar wannan wai kar mace ta daina shi ai mata ba a saka musu daga kasar da to yanzu kai in ban da kantara ma ya za a yi mutum da girmama ka in ban da kaddara ya za a yi mata su girma mamu tsakani da Allah sarki za su gani da launin mahara ya fi kunnuwa a sa kunu a murfike a yi waye mutane su faɗi su yi gaisuwa ka je ka sami cikin gida da direct za a yi da launi a ɗaki gwamna da jiniya da wane ne ana kakkarewa ga yan security a shiga a fita ka je ka sami da cikin gida da shi da matarsa ne ke kira shayar sai yadda ka gudawa ta yi a cikin gida ke ne ba suke samun kanka cikin halin daban da mahaifiyarka a duniya ba wanda ya taɓa ganin ka ko ba ka fatan wani ya ganka a wannan sai ka ranka mutu za a yi wa gawar ka wanka a wannan yanayin za ka bayyana gaban matarka ta kuma ta zo ta ga girman ka ko mutum ai Allah ne ya tsara ba ya kaddara za ta bi girman naka in ba dan haka ba dan Allah wata shiga tekunan zaki zai wata za ta ba koko tsoro. Amma sai mutum ya fara mana zuwa ana tijiran ba. Kina kuna tuna da abin da bawa dangarzo an hadu a kofar gidansa ana gidansa zai fito. Matarsa kuma a gida hanyar rika ma tana mata yanga yi kaza tana yanga. Ya jawo ta ya san buɗe ta da ke laifi gari. Lallai ka ta ga mutane iya cikin gano da ke duk waɗannan fani ake jira dubu jiran mutum ɗaya. Sai amma ke za a gida ki zo kina minkina wanda sai ta fitar dariya. Tace in ba tsoro ba ka fitar ruwan su mana irin halin da suke zuwa wani na ka gani za ku tsaya.
ni da fara gaban banki wanda duk da kan kare da kallo su kuma su kare wata lokaci sun zaka ce musu balazana to fito kana mamur da gaban baki kana ji da amma duk kuma ba wannan da razana da gaban ta to dan Allah idan baka lallace da kai mu'ashara da ma'ruf da to wato ai haka Allah ya ce wa atru kullu bil ma'ruf maza da lan gaban baka a cikin hukumar bankwana istausu bil nisa'i khaira fa innahunna awan yace ku rinka yi wa junanku wa'azi dangane da yi wa mata alkhairi ku rinka yi wa junanku wasiya dangane da aiwatar da alkhairi ga mata fa innahunna awan su mata aurinku kamar fawa to bayan Allah danka a hannunku aka ce karka fita sai da izininka kai kadai ne mijin kuma kai ka iya auren biyu da uku da hudu ita kuma kai kadai ne ba za ta auri wani ba sai kai to dan Allah inda kuma alheri ba to kai yayi kin akwai hikima cikin lamarin wani ya za mu na kuma kuma ta biyu akwai masu uku kila ba akwai masu wani kuma ta ce kala gidan mu ne ba wani kuma ayo ya danganta ko sai dai yayin da zakariya da zaki suna ayi habaiki ayi wa cikin sauransu amma dan Allah inda za a ce wata mace ta aure ka ko biyu kai da wani namiji a nan za a kwana gidan su wallahi da wani ya kafa ko takka babu ina da wani ya kafa wani abu cikin hikimar ubangiji kenan da aka mu'amala bil ma'ruf yana da cikin babban abin da ya kamata wato abin mu aure ya gudana kai yana da hikimar mu'amala bil ma'ruf yi wa matarka ado da yawa daga cikin mazaje ba ta yi wa matarsa ado duk wanda kaga ya yi salliya ya sanya babban riga ya karya hula ya sanya tabarau ya kai fitarare to zai fita ne wani wuri ko ofis ko kasuwa ko ɗaurin aure ko wata munakaba amma in yana zaune a gida musamman ma'aikata a wukiyar nan Asabar da Lahadi wani baya fita to in ka ga ya yi wanka tun daga safe to la'asar sai ta yi zai fita yawo cikin da zai wanka don ya fita yawo ita matarsa dai ba a yin wanka don ita ba zai mata wanka ba to wannan kuma ba ƙaramin kuskure ba ne ba Abdullahi dan Umar ya dawo daga wani wuri zai shiga gida sai aka ga ya tsaya gefe guda ya wanke jikinsa da korar da ke tattare da shi yana taje gashin gemunsa yana taje gashin kansa yana duba madubi aka ce abun mamaki mutane za su fita daga gida suna ado kai kuma yanzu ka dawo daga wani za ka yi ado kafin ka shiga sai ce uridu an tazayyana laha kama uridu an tazayyana li ina so in yi mata ado irin yadda nake so ita ma sai man ado domin Allah ya ce wa lahunna مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم سو ما ها سنا ده هيكي أكم مذا جي إلن هيكي ده مذا جي سكي ديكي أكم مذا جي إيكي ده هكي سنكي أكتن بي أمنا آئكا إذا من لا الله يتبو جدا دميكي فاروا تكي كافين يجيولون كوة ده تكيما أسوأ كي كي فاروا دي سيأتو كي أسوأ كي يبو جي ده سنحق ورانسا دنكر أجوارين بايكين تكونا أمك من سنحقا صلى الله عليه وسلم to wani ke wa mata saka idan mutum yana da wani gida zama na sakatawa za a gaji da biki sai da zai rufe wando da wata tsohuwar babbar riga wadda da jamfar da wandon da sun mutu da take ta zaman gida kuma ya zama kai da babu kai ga idan sa da kwanta ina ma ba za a ba bakin sa da salaifa wai mai gida ne da zuwa wani haka wallahi a lokacin inda za a ɗauki hutanka a nuna maka sai ka ce to waye wannan to kuma wani kasar da zama a gaban matarka ya za su ɗauke mata kewa a kai shi ke san matan da ba su tsoron Allah suke leke sai ta ga wani ya wuce ya karya hula ta ga wani ya wuce ya koma gilaji ta ga wani ya wuce da riga mai kyau kai kuma kai nuna haka ai kuma dan ka rutse masa ido kar ka kallaci kowa ka yi ado ka tashi da sabon lokacin da kake jin ka tashi daga barci misali ka saba kana tashi a wukiyar tabbas kake tashi ko tar daga barci ko goma za ka kai kuma goma da rabi ita kuma ta shirya ta kai amsar abin nan ka zo ta kawo karin kuma lokacin ba sai aure ba ka yi wanka ka tashi da kanka ka tashi ka mai ka tashi da rai ka kare hula ka zauna kan kudu ka tabbata kafa ɗaya kanta idan zuwa daura aure ne sai a ba an daura me ya faru wani gari za ka yi ai ba ku ai wannan adam da ke gana yi wallahi yau dan ke kawo dan ke ma tumori nan ne kawai kin gani wannan sai to ka san zuwa rubuta dariya har kun ne Allah ko dariya har kun ne a lokacin ta manta da kowa a duniya sai kai kai kadai ka manta da kowa wa kani da wallahi baka ce yi akwai murhu sai ka ce jeki in ba haka ba sai ruwan ya kone sana in ta dole tukunya amma ka sai ruwan ya tafi sai kone sana nan tana kallon ke ke kawai ne wa ado yau ai wannan adam din naki ne kadai mata na burge ta ko ta zafi kai ka ce wannan sabon tuwafin ba na fin kowa fara gani sai ke faɗa mun ka ranar ranka mata na burge ta ko ka san ga hular da kai matin da kayanka ka zo ka dauko hulunan ka ce ga wannan rigar na sayo amma dan Allah ta kula ki ka bila ki ya duba mun ki da gangan ba wai dan ba ta sani ba ko da kai kana ganin wannan ta bi dacewa in ta nuna ta fita gonar ta fito a je ta 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 kai din nawaye ba na ta bane ba da amma kai su mun ga mata mun ji mallaka ka kai hula ko da ba ta sai ga wannan karin hula kai wani abu da ba ta sai ga wannan ka sai wani takalmi kawai kana wani tafiya da shi ko da ba ta sai ga wannan takalmi tambaye ka ya wani irin takalmi ka mata idan ka fata sai ga ka gama da wata ka sai sai zage ta a cikin gidan wata wanke wanke ai don wanda ya ne da miji wanda ya ne da miji uba ya mutu baraya wanke kullum miji ita ne daɗin miji ta zama daɗin miji ba su san sanin da yake faruwa ba wannan kuma za a ce magani ne mata ƙarya ne babu wani magani kai ne ka san yadda ake tafiya ba wani magani ko da garin gida ka je gida suna tana nan ka kai ka dawo to a haka sai kin tafi da cewa ba ta dauke maka cewa kuma ta ka dauke maka cewa haka za ku yi da juna shikenan an samu takakkiyar mu'asara wa asiru hunna bil ma'ruf wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ba su da fahimtar da take da cikin tausa wa asiru hunna bil ma'ruf ya zaka mu'asara da ita ta hanyar da ta dace wata rana ta wuce kace da ita yau zan tsaya ki gidi sai ki yi ina hutu garan ku ba mu je ne ya ake kaza idan kuna cikin wannan ne ko unguwa ba ta so a zo gidan ita ma ba ta so ko gurin gare ta ba ta wani gidan yini mun tana da tsawo ko mun yadda kuka dade wata rana har kawai kace ina son ki dan Allah kalmar ina son ki tun yanzu ka fade ta shekara goma da suka wuce baya ka fada lokacin da kike zuwa zance gindin katanga ko a cikin wani tsoro amma a wurin mata wannan kalmar ba ta tsufa mu ne ba mu ne da muke kawo su ba ga kuma da kake kuma yayyafa ina son ki dan duk duniya ba wanda zai fada mata wannan kalmar a duniya sai kai in ka kuma da wata tana jiran wannan kalmar daga wajen wani mayaudari da zai yaudare ta ya fada mata ita ko da ƙarya yake ina jin tausayin ki ka ina tausaya miki san mu da war Allah aiki ya muke wa bari dan kama miki da wannan tana buƙatar irin waɗannan kalmomin su fita daga bakin mijinta sai ya kasance ba ta bari ba in da ka kira wata aiki da ba kaza sauke kaza share kaza saura kaza yi kaza umarni kai kai take so gwamnatin soja ba lallaji kawai sai digiri digiri kamar wata gwamnatin soja a baya digiri kaza digiri na baka na kawai shi kenan aikin ka a ba ai dole sai da sauka ya dole sai da sauka wannan yana daga cikin abin da ke sa rayuwar aure su kai da san nasara lalle ne ya kasance mazaje sun nuna wa matansu wannan don ya kasance rayuwar ta tafi a bisa tsarin da ake so kuma ya kamata namiji ka sani cewa ita mace sunanta mace duk shekarunta duk iliminta duk takawarta da tsoron Allahnta sunanta mace ba ta kai ta namiji ba kuma sai ta nuna maka ita mace ce wata fatara kar ka ɗauka tana da wata takardar shaida ta jami'a da ta gama digiri na farko ko master degree ko PhD wanda zai sa ta canzu daga ba ya mace ba ta zama wani abu kar ka dauka ko ni shekaru da za su kai dan saboda tsufa ya kasance ta zama dai wai ta fita daga kasancewar ta mace sunanta mace inda ko sunanta mace kai ne za ka yi hakuri dole ita ma na bukatar ta yi hakuri amma kai aka fi lallashi ka yi hakuri saboda sai ta maka ba daidai ba abin da za ka tuna shi ne ka sani ka dan kasancewar ta mace ce shi yasa aka ce kasta auren da kanta sai dai uba ya aure da ita za ka kai matsayin da ruwa ya aure da ita in ba ko karin ta aure da ita kai ya halatta danta na cikin ta zama alwalin ta amma bai halatta ba ita ta aure da kanta da kanta a musulunci kuma duk abin yayin da kake jira namijin sai ayi ni mutum da yake ce mun kaza ba har da Allah yau ba ga sanan kamar dan ba ajo abba za ka fike za ka dawo da in wannan ta fada mu ga da ne wata kisa mare ka ba abin da ne ta to da ka kace kai ba za ka fada maka ba annabi sallallahu alaihi wasallam la tarsu fi da'ika annabi na dan shekara 50 da wani bai ga tana da shekara 10 ranar da yau amma wani saɓani ke daga kanunsu yin na abokan da zai tuluku aka ce a yi bayani ka san irin abin nan na ma'aurata a yi bayani sai annabi ce to wa zai bayani ni zan yi bayani ko ke zaki ta ce ka faɗa to shi kenan zai annabi an yi fara magana ta ce to amma ka faɗi gaskiya a dai faɗi gaskiya ehe zai na abubakar ya kai mata duka ya ce ce mukiyar Allah yanzu annabin da zai ce faɗi gaskiya in annabi bai faɗi gaskiya ba duniya waye zai faɗi gaskiya ka tuna wannan kalmar fa ratan da ke tsakanin annabi da aisha ya ratan da ke tsakanin ka da matar ka ya kai haka yawa amma aisha ta faɗa annabi haka annabi ya shiru bai damu ba kai kuma matar ka ta faɗa abin da bai kai tsakanin haka kuma kada a matsayin dan adam zan iya damuwa amma abin da nake so ka gane in ka tabbatar irin wannan hadisi na manzo Allah sai lallace ka a faɗi gaskiya haka tace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga lalle ne sai kai hakuri kenan mace ce za ta zo ta ce da kai ka sake ni ka rubuta saki dai din ka ba shi yayi kadan sai ka kara nabi sai ka kara na uku kana rubuta ta karanta ta ga uku ne kuma sai ta fashe da kuka kuma ta ce ka ta mutuncinta mutum za ta yi wannan mace ce za ta zo ta yi bala'i guji ya sake ta daga baya kuma ta yi ta bin abokanansa da gidajen makwabta da ƴan uwa kan ya za ya dawo da ita duk idan ka riga ka san wannan ba ka ansa bukatar ta na cewa sake ni a yi ta ce in sake ta ka kyale ta nan da awa biyu ko uku za ka yi mata wani abin da za ka ji ka da Allah ka yi haƙuri ta zuwa Allah raina ne ya ba shi da taimaka kaza ba wai dan ba ta san ka bane kace sake ni wani ba ta rai ne da kuma tunani iyakacin gejin tunaninta kenan dan ita mace ce ta faɗi haka daidai lokacin da bayan awa biyu ta za ta iya nadama to dole waɗannan akwai buƙatar mu rinka sanin wannan ko mu rinka ƙoƙarin aiwatar da shi a cikin mu'amalarmu wato ainihin tsakaninmu da matanmu mu kyautata musu wajen abin da ya shafi abinci abin da ya shafi sutura bil ma'ruf dan ka'idar ita ce fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ka rike ta ta hanyar tsakiya ko kuma in ka san ba za ka iya rike ta ta hanyar shar'antacciya ba ka sake ta ta hanyar shar'antacciya a musulunci sakin da babu cutarwa babu zagi ba hantara babu cin mutunci a ciki kuma lallai yana daga cikin abin da zai taimaka maka ka yi kokarin ilmantar da matarka ilimi na addini da ilimi na rayuwa ilimi na addini Qur'ani hadisi fiqh da tauhid da sauran mabadi matakin farko na ilimin harshen larabci dan ta waye a addinance kai ta zama bagidajiya ilimi na rayuwa wayar mata da kai a duniyance ta fahimce da rayuwa take idan to tana da wayo ba doluwa bace ba wata baki dafu ma bace ba dole sai mutun yayi wannan wannan kuma a zamanance akwai hanyoyi da dama da zaka ilmantar da matarka alhamdulillah makarantu islamiya na mata suna nan da yawa wanda mutun zaka iya zuwa kai karatu akwai wanda take karatu a duk kwanakin mako akwai wanda take karatu a wukiyan kai a kamar Lahadi ya danganta makarantar da ka gamsu da quality din karatunka da kuma tarbiyar malamanta sannan kuma samo al'amura da dama karatutuka da malamai suke yi waɗanda yawanci akwai su a kafet akwai karatun da yake na ilimi ne tsantsa mace za ta iya karuwa da shi akwai karatun da yake wa'azi ne irin a ce an yi wa'azi akan abu kaza wa'azi akan abu kaza akwai kuma abin da yake ilimi ne wata mas'ala ce ta addini ko wani littafi ne ma gaba ɗaya aka sauke shi a littafi ubanmu mali gari a shek abubakar mahmudu bin Allah jikansa da gafara yana da kasir ga sahihul bukhari ga mutum da aka abu na ciki ga su a shafa ga su a halari ga sauran littattafai waɗanda suke cikin kasa ko da mutum ba zai iya sayan sahihul bukhari gaba ɗaya ba ya bi shi chapter chapter ya dauki kitabul iman saboda muhimmancin sa, ya dauki kitabul salah, ya dauki kitabul tahara, ya dauki bangarori, ya kasance ka shirya masa wata irin karamar library ta kafir-kafir da karatuka wanda suka shafi fiqhu, suka shafi aqida, suka shafi karantawa, wanda suka san su amintattun malamai da aka yarda da tsoron Allah su da ilimin su suka wallafa, duk wannan za ta karu da su a sauransu. Ko karatu na Sahih Bukhari da wani malamin mu a Kano ke gudanarwa, Dr. Ahmad, ko na Sunan Tirmidhi da yake gudanarwa, duk sauransu da sai waɗansu mashahuran malamai da aka yi su, za ka ga littafi guda ne da wani adadin kafir. To wannan sai da ka ilmantar da ita, tana zuwa Islamiyya kuma gida ka tsara mata wani yanayi, idan ta tashi cikin awa 12 a yini, cikin kowane awa ta san me za ta yi, lokacin da za ta yi barci ta san shi awa kaza ne, ga agogo mai kararrawa da zai tashe ta lokacin tashi yayi, lokacin za ta yi muzakara na darasin ta gaci, lokacin sauraron kafir gaci, lokacin ayyuka na gida da tsare-tsaren gida gaci. To duka waɗannan suna daga cikin al'amuran da mutum zai gina matarsa a kai. Yan har ta waye za ta iya karanta Turanci sosai, wani lokacin ko da sau ɗaya ne ka rinka kawo mata majalla a wata ko wata jarida wanda ta san me ake ciki a duniyance. Amma da yawa za ka zo ka samu mace ta yi shekara 40 a duniya, wata ma ko da ta yi bokon fa Najeriya da ina ta yi iyaka daga yamma ba ta sani ba, da ina ta yi iyaka da gabas, da ina ta yi iyaka da arewa, ƙasashe nawa ne suka yi iyaka da Najeriya ba ta sani ba. To dan Allah ya zaya wannan al'amari. Abubuwa dole ko bukatan wayar da kan matanmu a addinance da kuma duniyance. Abin da nake nufi da duniyance ba ku fara da rashin kunya ba, zanto sun waye game da me duniya take ciki, ba waɗanda za a yaudara ba ne ko a yi musu wayo ko a buga musu kai. Saboda haka waɗannan al'amura duk wajibi ne ga ɗa namiji ya yi wannan. Kuma yana daga cikin abin da ke burge mace wani lokaci, za ta je ganin gida sai ka ɗauki lokacin da kake ganin mai tsawa, kai ma kana da rarren lokaci a ciki, ka raka ta ku tafi, ma'ana ba garinku ɗaya ba, an yi rasuwa a wani garinsu ko wani ƙauyensu ko wani abu za ta ji ta a wannan aibu ne ya kamata musu ki bari lokaci kaza, ina da lokaci a lokacin, in kika ce za ki je yanzu ni ba zan samu damar zuwa ba, amma lokaci kaza mu je tare. Yana daga cikin abin da yake abin nan, kai wani lokacin kai ne za ka nemi taraka ta ga wani gari naku don sada zumunci, idan kuka zauna wuri ɗaya kuka daɗe kai da mace har kawai sai ku gaji da juna, sai ka samo wa kanku hanyoyi na tasliya da ɗanɗanke kewa, wani lokaci har kawai sai ka gira wata tafiya ku yi tafiyar kai da ita ku yi kwana uku ba kanan, don ku ɗan yi sharing ɗin experience a cikin halin tafiya tunda kun daɗe a halin gida. Duk waɗannan al'amura ne waɗanda za a yi salon lafiyar juna, ana kiyamul laili, ana zaman lafiya, ana karatun Qur'ani da daɗi, ba daɗi a hutu a je a shiga aljanna. In ba haka ba sai a zo a sha wahala a nan gurin kuma a can gurin ko babu riba. Dole sai da waɗannan al'amura a haka. Sannan bangaren su mata akwai wajibai a kanta ita mace. Wajibin da ke kanta na farko dole ne sai wa mijinta da'a cikin dukkan abin da ke ba saban Allah bane ba, abin da duk miji ya ce wanda ba saban Allah ba, wato ainihin dole ne matarsa ta yi masa da'a a kansa. Wannan umuman ne. Karki zanto mai saurin kai, karki zanto mai gabatar da bukatar ki akan bukatar mijinki cikin abin da bai yi karo da shari'a ba, yin haka din zai zama kenan kin saba ma Ubangiji. Na biyu, duk lokacin da mijinki ya neme ki kina cikin halin da ba azumin farilla ko na kafara kike ba, ba kuma jinin al'ada ko na biki kike yake dake ba, dole ki ansa bukatarsa. Manzo Allah sai ce inda mutum zai nemi matarsa yana kan tozar raƙumi ko kan sirdin raƙumi, wuri ne matsatsai, bata ansa bukatarsa ba, to za a kirga ta saba ma Ubangiji. Kuma yace mutum biyu sallar su ba ta wuce kokowar kansu. Mutum na farko bawa da ya gudu ya bar ubangidansa, bawan da aka mallake shi mallaka da musulunci ya yarda da ita ya guje wa ubangidansa. Mutum na biyu mace wadda ta saba wa mijinta har sai lokacin da mijinta ya ce ya yafe mata ko ya yarda, sannan ne sallar ta za ta ƙetare kokowar kanta. Da haka ya kamata mace ta san da wannan. Kuma wani abu mai matukar muhimmanci da ya kamata ya mace ta sani, dukkan wanda zai shigo gidanki cikin danginki ko kawayenki mata ya zanto cewa da izinin mijinki ne. Wannan manzo Allah ya nassanta wannan cikin wato hukumarsa ta ban kwana aikin haji, yake cewa kar ku yadda ku shigar da wani gidajen mazajen ku sai wanda mijin ya yarda da shi. Ta iya kina da wani wako kadi ba su da fahimtar juna tsakanin shi da mijin, saboda wani abu na rayuwa da ya hada su,
kasancewar wanki ne ko kaninki mijinki ba zai raba ku ba, amma karki yadda ki shigo da ke cikin gida matakar kin san mijinki baya ga maciji da shi, ka'idar musulunci kenan. Amma ya halatta ki nemi izinin mijinki ki je inda wannan yake ko kaninki ki ziyarce su, ku je ku yi zumuncin ku a can. Kun fahimci wannan da kyau? Da yawa daga cikin mata ba ta fahimtar wannan, sai daga cewa mijin wanta ne, kaninta ne, an haramanta ne, wai sai hana shi shigowa cikin gidan. Sai wayar gidan namijin ne, sai wanda ya ga dama zai shigo cikin gidan. Karki yi kawance da wata wanda mijinki baya son kawance da ita, sai in rashin son nan nashi ya gina shi ne ba bisa hujja ba. Alal misali, ke mai son addini ce, ita ma wannan kawance take mai son addini, mijin ko babu ruwanki da addini, yana ganin in kina tare da wata son ki da addini zai bunƙasa, sai nemi raba ku. Wannan ko da kin yi alaka da ita ba wai biki saba wa mijin ba, ko biki saba wa Allah ba. Amma duk wanda ba wannan dalilin bane ba, shi miji ya hango ko rashin tarbiyyar matar ko rashin kirkinta ko wani bakin tarihinta, sai kike mu'amala da ita mu'amalar da shi baya so, to haramun ne ci gaba da wannan mu'amala, miji na da zama ya hana ki wannan alaka. Mata yawanci ba ta gane wannan, kuma yana daga cikin abu mai matukar mahimmanci da mace za ta kiyaye wajen zama tsakaninta da mijinta. Lalle ne ya kasance ta zamanto mai tsafta ce ita mace, don tsafta na karawa mace kyau, na mayar da mummuna ta zama kyakkyawa. In mai kyau ce kuma tsaftar ta kara mata kyau. Duk kyawun ki idan ba ki da tsafta, sai ki ga cewa kyan ki yana dishashewa a idon miji, musamman yana ganin ki yau da gobe, yau da gobe, yau da gobe, yau da gobe. Idan ba ki yi waɗansu ƴan dabaru ba, ba za ki kai labari ba wurin ɗa namiji, saboda za a daɗe ne. In wani tsinin nan tinin yake yanzu ya daina ganin sa, ganin shi yake a dakushe, in dai ba ki tsafta tsakani da Allah. In kina ganin shi ya farata kuma sai ya daina ganin wannan farin, saboda haka dole sai in mace suna kula da tsafta. Ita kuma tsafta al'amura ne kamar haka, abu na farko tsaftar jikinta, yin wanka akan kari kenan. Akwai matar da ba ta wanka a yini sai sau ɗaya, shi ne wankan wajibi, in ban da shi da wuya ta yi wankan sabulu. Tsaftar jikinki yana da matukar mahimmanci. Yana daga cikin tsaftar jiki yin wanka akan kari. Idan kin yi wanka da rana na ado na cikin gida, da daddare ko bayan an riga an yi aikin girki, an ci abinci, kuma za a tafi wurin kwanciya, kuma dole akwai wanka kuma da za a yi na musamman na kwanciya bacci. Kada ki zo tirakar mijinki jikinki na karni, a taba fatar jikinki a rinka jin karni da danko kamar mutum ya taba cingam, babu inda za a ki farin jini a wajen mijinki. Dole ya ji ki kawai kamar yana taɓa fulawa, ba wani abin da yake kamewa, ba jikinsa baya makalewa a jikin naki. Ki ji ki a tsaftace, a wanke, ta sake. Sannan kuma mace ta rinka ƙoƙarin kawar da dukkan wani rarar gashi a jikinta wanda ba a da bukata. Gashin ka ne kawai mace ba ta askewa, amma banda kai duk inda gashi ke fitowa kamar hamata da sauran wurare, a cikin kowane kwana 40 ya kamata a ce mutum ya kawar da wannan. Cikin dukkan kwana 40 ya kawar da shi, domin taruwar wato ainihin gashi a hamata ko waɗansu wurare na kawo kazanta da datti, wuri ya zanto wuri na datti, sai zanto kawai kina wani wari na babu gaira babu dalili. Sai ki ga miji kin zauna kusa da shi yana ƙara ja baya, kuma wani ba zai iya faɗa miki cewa wari kike ba, dan zaki ce ya ci fuskar ki ko ya ci mutuncin ki. To ke sai kamata ki binciki kanki, mai kika yana yake kadan ƙara ja da baya. Ya shiga cikin tsaftar jiki, tsaftace haƙora. Tsaftace haƙora yana da matukar mahimmanci kwarai da gaske, da asuwaki ko da mangwaje haƙora, wanda shi ma ya kamata ya zanto sau biyu, ko da shawarar likitoci na haƙora abinda suka ce kenan, Allah ya kalli sau biyu a yi ne. Da daddare idan za a kwanta barci ya zanto an yi, da kuma da safe an tashi. Har likitoci ma na haƙora suna ganin yin wannan tsaftace haƙori ɗin da daddare kafin a kwanta barci ya fi muhimmanci sama da na safe. Saboda duk abin da kake a yi ne, idan baka tsaftace ba lokacin kwanciyar barci, ka je ka kwanta da shi kenan, kafin wayar gari kuma ya riga ya rikice, ya zama ya yi wani gamsakuka da gamsakuka kin fara koyon bai ki sani ba, sai ki tashi daga barci kina hamma miji yana kawo da kai. Duk ya kamata mace ta lura da wannan. Tsaftar jiki yana da matukar muhimmanci. Yanke farce duk yana cikin tsaftar jiki, yanke farce akan kari. Wannan ya danganci wani yana da sauran farce. In kina da sauran farce don mako, an ba ki da sauran farce kila kwana 10-10, duk kina tsaftace wato ainihin farcen ki da faratan ki. Duk wannan daga cikin tsaftar jiki. Daga nan sai tsafta na sutura, kayan ki ya zanto cewa a tsare suke ko da wani lokaci, ba ki bari su yi datti da yawa, za ki wanke kuma za ki shirya su ko da baki da dutsen Google zaki goge su, zaki ninke su, ki shirya su wurin ajiyewar su. Wannan yana da matuƙar muhimmanci. Daga nan sai tsafta ta daki ko a ce cikin gida gaba daya. Tsafta da tsafta ta dakin ki ko falon ki, idan har mijin kina da sukulin ciki da falo din ki. Kar ki rinka barin yanin gizo-gizo ya taru a cikin daki. Kar ki rinka barin kura ko ina da datti akan window ko a cikin daki. Ya kasance komai a tsafta. Dakin ki kina bude wunduna, ana samun canjuwar iska da yanayi a cikin daki. Akan gari kina hura turaren wuta ko kina sa aya fare kina ban dakin ki, kina tsaftacewa Allah akalli kullun zaki tsaftace ban dakin ki. Inda sukunin aigalata, in ba sukuni a sanya ka nanzar, ta yadda wari ba zai rinka damun mutum ko da ban daki yake gaba. Duk wannan abu ne kitchen din ki, ko da lokaci kada ga kitchen din ki sama din nan yayi dukun dukun kamar gidan biredi. Kina da tsafta sosai da sosai, zaki goge kowane irin datti. Duk wani abin da yake rarar kayan amfani, kar ya zanto an tara tarkace a cikin gida. Kaga can da gungunan rab, can da kwalbar basilin wanda ya kare, can wurin ga wani tsohon takalmi wari dai babu dan uwansa, can ga wani zunguru, can ga wani wane ne har kawai gida a zo a tara tarkace da datti kamar wata karamar mahaukaciya. Wannan ko alama ba ki samar da yanayi mai kyau a cikin gidanki ba. Dole kasance kin tsafta abin nan. Mace mai hikima ita ce wadda ɗakin ta ba bata barin shi a yi wata uku yana cikin yanayi iri ɗaya. Tana ta canjawa ne. Wata rana kawai miji ya tafi aiki, ya saba tun da aka kawo ta gida yau wata uku, gadonta yana bangon gabas a jikin ɗakin, dressing mirror yana bangon yamma, menene menene yana bangon kudu. Kawai wata rana sai a jirkita, sai gado a dawo da shi bangon yamma, dressing mirror bangon gabas. Wani abin a canja nan, wani abin da yake nan kawai a canja masa wuri. Wannan kawai wata duniya ce daban. In mace ta iya wannan, wannan kawai wata duniya ce daban. Wani zelen da aka saba da wannan kwanon ne a ƙasa, a canja shi ya koma sama. Ko da wannan ne yana nan gefen, a ɗauke shi a American gefen. Da miji ya dawo ɗakin sai da yana neman a masa jagora, ya ɓata a ɗakin. Dan ɗakin da ya bari da safe baki bane yanzu da yamma, duk kayan su ne, amma canjin yanayi. Dan adam na son canjin yanayi. To duk wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata ki idan ki jawo hankalin mijinki zuwa gare ki. Kuma yana daga cikin abin da zai shiga cikin tsafta, kuma tsaftar abinci. Abinci da kayan abincin. Kar mai gida ya shigo ya ga kwanukan da aka ci abinci jiya da dare ga shi ya shigo yanzu a zahar ga su can ba a wanke ba, koda ya dara a kansu. Tsokalin da yake cin abinci ga shi can gurin kusa da kofar banɗaki. Kofinsa na shan ruwa kuma ga shi can gurin da wani guntun biredi a ciki. Can gurin ga wani tangaran can an ɗora warin takalmi a kansa. To wannan kusata kenan wanda take irin wannan. Dole ne kasance kin lura da tsaftar kayan abinci, kwanukan da ake cin abinci, yadda za ki shirya abincin, da kuma wato ainihin tukwanen da kike amfani da su, da rishodin ki kina wanke shi alƙalli duk mako don kare dukun dukun da yawa.